domin fare wa da harjisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau.
Masu sauraro, barkamu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin zamu duba lamuran kai dauki ne ga yaran Arewa da ke gararan bakan tituna, da ma waɗanda ko rashin ƙarfin tattalin arziki iyayensu basu sanya su a makaranta ba. Jihar Yobe da ke Arewa maso gabashin Najeriya na daga jihohin da ke da irin waɗannan yara da suka hada da marayu da iyayensu suka rasu sanadiyar ta'addanci da sauran dalilai. Hakanan ga almajirai da ba sa samun kulawar da ta dace. Jihar ta kaddamar da wata gidauniyar ra'ayi ilimi a Abuja, inda mutanen Arewa suka taru don ba da gudumawa. Dr. Kwalesha Tima na daga masu jagorantar wannan sabon yunkurin mai suna Yet Found.
Gidauniya ne, muna fatan cewa abin da aka samu a yau din za a ci gaba da raya shi, ya zama cewa mutane za su dinga bayarwa, ko mutum ne zakka ne ma zai bayar, ko sadaka zai bayar, ko kyauta ne ma zai iya bayar wannan gidauniya din. Wannan kuɗin ya zama cewa ba kuɗi bane wanda za a kashe yau ba, a'a, an yi shi ne saboda duk kowanne gwamnati ne ta shigo, kowanne mutane suka shigo, za a ci gaba da amfani da wannan kuɗin a tabbatar cewa an raya ilimi a jihar Yobe.
Dr. Kwalesha Tima, daidai lokacin da waɗannan matsaloli ke faruwa, an samu yawan yara marayu, kuma ga dama almajirai da ake fama da su tun kafin ma matsalar ta faru. Shin wannan shiri ya shafi tallafawa irin waɗannan yara?
Gaskiya ne cewa akwai marayu da yawa, akwai wa'anda kuma ba marayu ba, akwai dai wanda dai gaskiya tsakanin yanda suke ciki din ba su da abin da hannunsu da wanda zai ce za su je karatu da sauransu. Wannan dai da mu bar wa ita gidauniyar ta ga menene ya kamata ta yi, ta tabbatar cewa an yi amfani da wannan kuɗin yanda ya kamata. Amma na san cewa dai suna tunanin cewa wataƙila maganan malamai yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake damun mutane, cewa malaman da muke da su ɗin ba su isa ba, ko kuma akwai mako da kuma suka isa ɗin ba su kore ba. Haka kuma mun san cewa sha'anin karatun tsangaya, akwai mutane yaran mu da yawa wanda suna karatun tsangaya amma ba sa zuwa makarantar boko. Na san suna tunanin cewa ya ne za a yi a hada karatun tsangaya da kuma karatun boko da zamantan cewa daya, yanda zai zama cewa mutane za su iya karatun Qur'ani, za su iya duk abubuwan da Allah da manzon Allah ya koyar mana duka, amma kuma za su iya samu kuma sana'an da za su yi ta wannan hanyar boko da ake. To ana ganin cewa idan aka hada wannan karatun guda biyu din, zai sa yi zama cewa yaran da ba sa zuwa karatun boko ko kuma suna zuwa karatun tsangayan nan duka kuma za su yi zama cewa suna cikin makarantun mu kenan yanzu.
Wato ma'ana kamar za a gyara tsangayar ce, a ƙara faɗaɗa ta zama duka ana iya karatun boko da na addini a waje ɗaya.
Za a iya zama cewa haka ɗin ne, cewa tsangaya karatun tsangaya ɗin za a iya kawo ta boko da a cikinta, ko kuma ita makarantar boko ɗin za a iya kawo karatun tsangaya a cikinta. Kaga kowanne wanda aka bi ɗin zai zama cewa a samu karatu ne wanda za ta iya tayuwa ta amfani ga mutane da nan duniya da lahira, kuma mutane wanda su ne suka fi sani, kamar yadda muka sani ita kamar jihar Yobe inda kanin Borno take, inda ne aka santa da cibiyar ilimi ce, wanda kuma an dade ana ta karatu kafin ma karatun boko ya fito. To ana ga cewa maimakon a manta da wancan karatu din, a'a, ita wannan karatun ma a kawo ta ya zama ton cewa tana cikin karatun zamani din. To kaga idan mutane suka ga cewa wannan abun wai ba sabuwa bace, abu ne wanda dama sun saba, to kaga cewa wannan din zai sa karatu ya rayu a cikin jihar Yobe.
Bari ma mu yi amfani da wannan dama mu ce ilimi a arewacin Najeriya gaba ɗaya, ko kuma dai jihohin da suke farfadowa daga illar Boko Haram, yaya yanayin karɓuwar karatun zamani yake har yanzu a yankin Arewa in kwatanta da yankin kudancin Najeriya?
To kamar yadda muka sani, ana cewa mun da kamar yara miliyan 10.5 haka waɗanda ba sa karatu. To kuma mun san cewa a cikin yara miliyan 10.5 da ba sa karatu din suna ta yawace da sauransu, mun san cewa watakila kashi 90 duka a jihohin Arewa suke. To wannan babban illa ce wanda abin kunya ne, kuma wanda nake gani cewa abu ne wanda za mu ji zafinsa, kuma zai ci gaba da mana ya zama da masifa. Domin kuwa idan waɗannan mutane yaran mu namu ɗin ba mu samu mu ba su karatun ba, ya zama tun cewa sun zama mutane ne wanda za su zama suna da za su yi amfani da kansu, da kuma za su yi amfani da gidajensu, da kuma za su yi amfani da al'umma ba. To zai ya zama tun cewa babban masifa ce wanda in ba mu sa'a ba, ya zama tun cewa abu ne wanda yanzu ma dai haka ɗin ma muna nan muna ta da nan mun sani da mun baya wayannan yaran karatu mun sa su cikin karatun da muke da sauran su da watakila wayansu masifufun da muke gani din kaga da watakila ba za mu gansu yanzu ba
shirin arewa a yau ake sauraro daga nan muryar Amurka
arewa zumun ta samu du sai nishadi sai sharhuliya sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai
sanata Ubasani daga jihar Kaduna na daga waɗanda suka halarci taron da nuna hakan maslaha ce ga yankin arewa da ya dace dujjoyin arewa masu irin wannan kalubale sai koyi da irin wannan yunkurin
wannan abu da aka yi tarihi ne mai girma kuma dukkan mun san cewa ba abin da za ka yi madan talaka a duniyar nan wanda za ka taimake shi shi ma ya zama wani abu illa ka ba shi ilimi kuma kamar yadda shi gwamnan yau bai faɗi mai malabu ne mun san matsalolin tsaro wanda ya tafi jiya wannan jiha har ya sa Boko Haram suka ji suka kona musu makarantu suka je suka lalata musu duk wani abu da ya shafi ilimi ya zama dole ya san yadda zai yi a taimaki ilimi a jihar shi saboda ka abin da yau dinnan abu ne wanda dukkan mu don mai alfahari da shi kuma abu ne wanda in ba dan yayi ba baya da za a yi Yobe still a ce tana da irin kudin da za ta gyara abubuwan da aka bata sama da shekaru da dama kuma kamar yadda muka gani wannan kudi da aka tara a yau duk muna ganin alamun cewa za a amfani da shi ne domin taimakawa a gina makarantu a kuma samu malamai kwararru a biya su sannan kuma a ƙara yin gyara makarantu ma da suka lalace saboda haka kaga maganan ilimi a Yobe still din Allah ya da daga yau an samu sauƙin shi kenan kuma an samu gyaran Allah ya da saboda kuma alfahari da abin da yi muna jin ra'ayin waɗansu ma su yi abin da yake
yawa wato sanata Ubasani wannan ya nuna duka jihohin arewa ya dace su yi koyi da jihar Yobe ke na wannan bangaren
eh to ba kowane jiha bane take da matsalan da Yobe take da shi alal misali kamar yadda ya faɗi akwai jihohi da dama da matsalolin su bai kai haka ba in ka zo Kaduna za ka cewa ba mu da wannan matsala kuma za ka ga cewa ko abin da ya yi na kokarin ganin cewa an doki malamai an musu training ai mu duka sama da shekara hudu mun yi wannan abu a Kaduna amma akwai jihohi da yawa a arewa kamar da ka faɗi wanda suke buƙatar su ba su make tsaye su ga cewa su mai da ilimi wani abu ne mai amfani saboda kamar da muke wannan magana yanzu akwai yara sama da miliyan 13 wanda ba su karatu kuma ya kamata su je makaranta a cikin miliyan 13 nan kusan miliyan 9 zuwa 10 suna a rukin Najeriya ne kuma miliyan 9 zuwa 10 nan sama da miliyan 6 suna Northeast saboda kaga za mu iya cewa ba kowace jiha bane matsalan ta zama daidai da kowace jiha amma kowace jiha a ƙasar nan ya kamata ta miƙe tsaye su san cewa ilimi shine zaka iya ba dan talaka domin ka share mishi hawayen shi kuma ya zama wani abu a ranar shi na duniya akwai committee da aka kafa mai zaman kanshi kuma ko kafin a yi wannan taro sai da ga sun yi tsare-tsare yadda za a kashe wannan kudin an same shi to a gani na dole a gina makarantu na zamani a kuma sa musu kayan na'urori na zamani sannan su ma malaman na a musu training domin su yi amfani da wannan na'urori sannan kuma su ma ɗaliban nan a tabbatar cewa duk abin da za a yi a ja ra'ayin su shekara tana yi alal misali kaga ya faɗi cewa yanzu ana ba yaran abinci in ka je jihar Yobe da wasu jihohi ma na arewa za ka cewa yara masu je makarantar wahala ne to dole sai an san abin da za a yi a ja ra'ayinsu to duk abin da za a yi ma abinci za a rinka ba su uku a rana guda in suna makarantar a ba su a sa malamai kwararru a gina makarantu na zamani sannan kuma a sa na'urori na zamani ina ganin aka yi haka to wannan kuɗi zai taimaka wurin bunƙasa ilimi a jihar Yobe dan Allah
a ƙarshe sanata Ubasani akwai kwararru sun ba da shawarin cewa akalla jihohin arewa nan su ware kashi 10 cikin 100 duka ya zama na ilimi ne me za ki ce kan wannan
eh to ai ba ja kashi 10 bane mu yanzu alal misali a Kaduna kusan ya fi kashi 10 da abin da aka ware domin ilimi ina ganin wasu jihohi ma ko no aka ware don ilimi ba laifi bane kuma ya kama a ware sama da kashi 10 ya kamata yi domin ilimi shine matsalar mu a arewacin Najeriya.
Masu sauraro da wannan muka kawo karshen shirin wannan mako, makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Assalamu alaikum.
To sala kai sai ku himmatu don ku jara kasar ku da gaskiya.